والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. akwai tambayoyin da aka yi su makon da ya gabata saboda uzuri da nake da shi ba mu samu mun karanta su ba ko mun amsa su ba muka nemi a rubuta su to ga sunan an rubuta tambayoyin ga sunan guda uku wannan tambayar ta farko tana cewa shin macen da take da janaba zata iya daukan alqur'ani ta karanta ko ta bude a waya kasancewar zata iya ambatan Allah ko da bata da sarki wannan ita ce tambayar macen da take da janaba ko kuma jinin al'ada take cikin jinin al'ada shin zata iya daukan alqur'ani ta karanta ko kuma ta karanta alqur'ani da yake cikin waya tunda a makon da ya gabata mun karanta hadisin ummu atiya da tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce su su fita filin gidi kuma su fita da mata masu jinin al'ada su je su halarci ambatan Allah da addu'o'in musulmai kenan su ma za su ambaci Allah ko da suna jinin al'ada to karkashin wannan yasa mai tambaya ke tambaya to tunda ya halatta su ambaci Allah mata da basu da sarki shin wannan yana nuna kenan za su iya taba alqur'ani ko ba za su iya taba alqur'ani wannan ita ce tambaya ta farko to dangane da taba alqur'ani ga mace wacce take da janaba ko kuma take cikin jinin al'ada ko namiji wanda yake da janaba wannan akwai ra'ayi da maganganu guda biyu na mata na farko suna cewa bai halatta mace da take cikin jinin al'ada ko kuma take da janaba da namiji da yake da janaba ya halatta su taba Qur'ani wannan galibin malamai na mazhaba sun tafi akan wannan fahimta sun kafa hujja da dalilai wanda mafiya yawan su dalilai ne wanda basu inganta ba hadisai masu yawa da suka hana mai jinin al'ada da kuma wanda yake da janaba suka hana shi taba Qur'ani hadisan nan basu inganta ba to amma akwai aya da hadisi guda da ya inganta cikin dalilan da suka kafa hujja da su fadin Allah madaukakin sarki la yamassuhu illa al-mutahharu Allah madaukakin sarki ce ba mai shafarsa ko ya taba shi sai masu sarki suka ce wannan yana nuna bai halatta wacce take cikin jinin al'ada ta taba alqur'ani ba saboda Allah ce la yamassuhu illa al-mutahharu haka zalika wanda yake dauke da janaba tare da shi ko wacce take dauke da janaba tare da ita bai halatta su taba qur'ani ba saboda Allah madaukakin sarki ya ce la yamassuhu illa al-mutahharu wannan dalili ne wanda daga aya ce ta alqur'ani da suka kafa hujja da shi sannan dalili na hadisi wanda Abdurrazzaq ya fidda wannan dalilin cikin littafin sa na hadisi al-musannaf Imam Malik ya fitar da shi cikin muwaddan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yamussul qur'ana illa tahirun ba wanda zai taba alqur'ani sai mai tsarki to waɗannan wannan hadisi ingantacce ne kaga ga aya ga hadisi wannan ingantacce sun kafa hujja da shi amma in ka dauke waɗannan dalilai guda biyu na aya da hadisi sauran dalilai da suka kafa hujja da su waɗanda suke hana mai jinin al'ada taba alqur'ani ko mai janaba duk ba su inganta ba akwai hadisi masu yawa amma ba su inganta ba shi kuma addini ba a gina shi sai akan ingantaccen hadisi ana da tabbacin cewa daga gurin manzon Allah ne wannan hukuncin yazo amma a lokacin da aka samu shakku ba a gina ibada ko addini akan shakka shine yanzu hadisi mai rauni akwai shakku dangane da cewar annabi ne ya fadi ko ba annabi ba to shi kuma ibada ba a gina shi akan shakka to shi yasa ba a aiki da hadisi mai rauni a bangaren ibada ana yin aiki ne da hadisi wanda yake ingantacce to a ta daya hannun kuma sai aka samu wasu malamai suka halattawa mace mai jinin al'ada ta ba alqur'ani daga ciki akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce ya halatta ta taba alqur'ani saboda duk dalilin da ya hana ta taba alqur'ani mai rauni ne sai aka ce to amma kuma ga aya fa malaman nan sun kafa hujja da ita me zaka fadi akan ta da shi da wanda suka tafi da fahimta irin nasa irin su Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin sa Tamamul Minna da yayi ta'aliki wa mai littafin fiqhu sunna Sayyid As-Sabiq Sayyid As-Sabiq ya kawo masaloli na fiqhu ko ta mas'ala ya kawo mata dalilinta to a cikin littafin sa Sayyid As-Sabiq sai ya nuna haramcin mai janaba da mai jinin al'ada su taba alqur'ani Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yazo sai yayi masa martani yace na farko malamai da suka kafa hujja da aya ta alqur'ani cewa la yamassuhu illa almutahharun wannan ba alqur'ani ake magana akai ba ana magana ne akan lauhul mahfuz innahu laqur'anun karim sai aka ce fi kitabin maknun sai aka ce la yamassuhu illa almutahhar Allah ya ce innahu laqur'anun karim lallai fa shi alqur'ani ne mai karamci fi kitabin maknun yana cikin lauhul mahfuz shine kitabun maknun shi alqur'ani yana cikin lauhul mahfuz saboda Allah ai ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadr daga ina ka saukar da shi daga lauhul mahfuz ina alqur'ani an saukar da shi daga lauhul mahfuz a daren lailatul qadr Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas watan ramadan a cikin sa ne aka saukar zama shari'a ga mutane aka saukar daga ina daga lauhul mahfuz to nan da Allah madaukakin sarki ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun sai ce la yamassuhu illa almutahharu ba mai taba shi sai masu sarki to anan gurin alqur'ani nan tunda da larabci aka saukar da shi idan za a fassara shi sai an duba yaya yake a larabcansa yanzu idan zaka fassara la yamassuhu wannan damirin pronoun dinnan na la yamassuhu dinnan shin zai koma kan kitabun maknun ne ko zai koma kan alqur'ani kun gane bayani na kaida ce ta nahwu kaida ce ta lugha ita ce za ta fito mana da ma'anar Allah ya ce innahu laqur'anun karim lalle shi alqur'ani ne mai karamci fi kitabin maknun da yake cikin lauhul mahfuz kaga ambaton qur'ani ya gabata ambaton lauhul mahfuz ya gabata sai Allah ya biyo baya da cewa la yamassuhu illa almutahharu wannan hudin zai koma kan kitabun maknun ne ko zai koma kan qur'ani ne to me yasa ya tsallake kitabun maknun me yasa ya tsallake to me yasa ya tsallake kitabun maknun bai fada kansa bai fada kan qur'ani to a kaida ta malamai na nahwu suna cewa abdamiru yaudu ila aqrabil asma'i min damiri in yazo sunan da yafi kusa da shi kansa yake koma yanzu da kace zaid wa amru ja'u wa huwa tawil zaid da amru sun zo amma shi fa dogo ne sai suka ce to amru wannan shi din da kace zai koma kan amru ne saboda shi yafi kusa da damirin ka a wannan kaidar larabci kenan tunda zaidu ka fara ambato to shi din ba zai koma kan zaidu ba sai dai koma kan amru saboda amru shi yafi kusa da damirin to saboda haka damiri in ya tashi zai koma sunan da yafi kusa da shi ne to yanzu da aka ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu saboda yafi kusa da shi to yanzu cewa ba mai taba shi sai mai tsarki lauhul mahfuz ake magana al-hadathil asghar wanda yake mai tsarki daga karamin hadisi misali a ce bayan gari fitsari kaga yanzu wanda ya tsarkaka daga bayan gari fitsari za a kira shi at-tahir to shi annabi yake nufi anan da yace la yamassu al-qur'ani illa tahirun sai a ce yanzu wanda ba shi da alula ba zai taba qur'ani ba wanda yayi bayan gari ko yayi fitsari bai yi alula ba shi ake nufi cewa illa tahirun wannan na farko ke yanzu wanda yayi tsarki daga hadasi karami ko babba ana kiran shi tahir a shari'a sannan wanda yayi tsarki daga jinin daga wacce tayi tsarki daga jinin al'ada ita ma ana kiranta tahir
wanda yayi tsarki daga janaba shi ma ana kiran sa tahir shin wannan ake nufi ko wancan jinin al'ada da janaba wannan ana kiran sa hadathun akbar hadasi wanda yake mai girma to shin hadasi karami ake nufi kaman fitsari da bayan gari ko hadasi babba ake nufi kaman janaba da jinin al'ada ko kuma mumini ake nufi tunda mumini mai tsarki ne taya muka gane mumini mai tsarki ne Abu Huraira yana da janaba sai fita cikin garin Madina yana zagawa yana zaga suka kicibus da manzo Allah mun karanta wannan hadisi a majalisin sai manzo Allah ya kama halinsa sai suka tafi majalisin manzo Allah manzo Allah yana ya shagaltu da mutane Abu Huraira fati idansa sai ya zame sai ya tafi gida je wankan janaba can sai gashi ya dawo annabi ya ce tuntuni ina ka shiga Abu Huraira na ga tare muka zo da kai majalisin amma kuma na dau mintuna ban ganka ba yace ya rasulullah ai san da muka hadu da kai cikin Madina ban da sarki ina da janaba shine na zame na je na yi sarki annabi sai ya ce subhanallahi almu'minu la yanjus almu'min tahir la yanjus mu'mini mai sarki ne baya zama najasa to nan da annabi ya ce la yamussul qur'anu illa tahir ba mai taba alqur'ani sai mai tsarki yana nufin kafiri ba zai taba ba sai mumini tunda mumini shi mai tsarki ne mumini kuma a duk halin da yake zai iya taba tunda shi mai tsarki ne ko kuma annabi yana nufin tsarki na hadasi babba jinin al'ada ko kuma janaba ko yana nufin tsarki na karamin hadasi bayan gari da fitsari wanne annabi yake nufi da yace la yamussul qur'anu illa tahir la yamussul qur'anu illa tahir ko duka ya dauka zai ya dauka duka wannan galibin malaman saudiya haka suka tafi yanzu malaman saudiya a gurin su bai halatta ba kada alwala ka taba alqur'ani saboda ai annabi ya ce la yamussul qur'ana illa tahir kenan har karamin hadisi kenan mai karamin hadisi ya shiga mai babban hadisi ya shiga kafiri kamar ba a maganar sa in ana maganar mumini ba a shigo da kafiri galibi malaman saudiya akan haka suka ce galibin su to amma kamar yadda nayi muku bayani Muhammad Nasiruddin al-Albani da Ibn Taymiyyah sun saba musu a wannan gabar suka ce nan gurin ba za ka ayyana ka ce mai tsarki wani ake nufi ba sai kana da dalili a gefe yanzu da annabi ya ce yace la yamussul qur'ana illa tahir mumini tahir idan an kalli kafiri kafiri shi najasa ne innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amin hadha ai mushrikai najasa ne ba za kar su kuskura su kusanci masallacin haramin makka bayan wannan shekara to kaga mumini tahir to sannan kuma wanda yayi tsarki daga janaba shi ma tahir ake kiransa wanda yayi tsarki daga fitsari yayi alwala shi ma tahir ake kiransa sai suka ce to ba za ka keɓe wani banda wani ba ko ka musu kuɗin goro sai kana da dalili a gefe wanda zai ƙara bakin ɗin hukuncin da kai sai suka ce su suna da dalilin da ya nuna cewar ba hadasi ƙarami da babba annabi yake nufi a nan ba yana nufin musulunci tsarkin da annabi yake nufi cewa la musul qur'ana illa tahirun ma'ana ba mai taba alqur'ani sai musulmi kenan kafiri bai halatta ya taba qur'ani ba saboda shi najasa menene dalilin suka ce annabi ya hana ayi tafiya da qur'ani zuwa kasar kafirai saboda ba a so su taba qur'ani to shi yasa anan gurin yace la ya musul qur'ana illa tahir sannan wannan cikin wata wasika ce annabi yake wannan bayani da ya tura ma wani gwamna cikin gwamnoninsa ko wani wakili cikin wakilansa da ya tura shi kasar kafirai sai ya rubuta masa cewa la musul qur'ana illa tahir suka ce to wannan yana nuna kenan in dai kai musulmi ne ko da kana da janaba bukata ta taso ka taba qur'ani ba matsala zaka taba ko da baka da alwala bukata ta taso ka taba qur'ani zaka taba ko da kina jinin al'ada bukata ta taso ki taba qur'ani zaki taba waye aka ce la musul qur'an illa tahir suka ce kafiri shi ba mai tsarki bane saboda haka ba zai taba qur'ani ba wannan shine dalilin su da suka dogara da shi to mas'ala kuma galibi yan uwa idan ta zamanto khilafiya ce ba a daga jijiyar wuya idan wani yace a to ni na tafi da fahimtar wanda suka ce ba za a taba Qur'ani ba sai mai alwala to suna da abin da suka dogara da shi karka kushe masa ya shi kuma ya tafi kan haka ta an bashi da alwala ba zai taba Qur'ani ba karka kushe masa wani kuma sai yace a ni na tafi da fahimtar wanda suka ce mumini shine mai tsarki a yanda annabi yake magana nan saboda haka ko ina da janaba zan taba Qur'ani ko ina jinin al'ada zan taba Qur'ani karka kushe masa saboda me akwai dalili da malamai suka dogara da shi wanda suka tafi da wannan fahimtar wannan in yaga zai dauki fahimtar nan akwai dalilin da malamai suka dogara da shi wancan in yaga zai dauki fahimtar can karka kushe masa akwai dalilin da ya zama ba a so dai mutun yayi abu ba shi da dalili a shari'a me kai kaza to me dalilin ka ya fara so sakiya to wannan shine ba a so wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lafiya ka mai ahalar yace bai halatta ga baligi musulmi ya aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah akai saboda haka yanzu kai ka san hukuncin Allah kuma ka ji ga dalilin waɗannan ma ga dalilin su shikenan idan ka ji zuciyarka ta nitsu da wannan dalili to kar kai kuma da zuciyarka bata nitsu da shi ba ka kushe masa ma'ana ni a gani na abin da ya fi rinjaye shine babu laifi wacce take jinin al'ada ta taba Qur'ani kai kuma a ganinka a'a da laifi me yasa ga dalili in kuma a gani na babu laifi me yasa ga dalili to kar sashe ci kafan sashe ko sashe gaba da sashe ba a gina gaba a wannan gabar ina fata mun fahimta abun yana da sauki sosai sai tambaya ta biyu yace menene halarcin ziyartar da mata suke yi makabarta kamar yadda maza suke yi duk ranar juma'a dangane da ziyartar mace makabarta nan ma akwai maganganu guda biyu na malam magana ta farko haramun ne malaman saudiya akan taskata ya haramta ga mace ta ziyarci makabarta sun kafa hujja da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Imam Muslim ya fitar da shi cikin sahihinsa manzo Allah ya ce la'ana Allahu zawaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawan ziyartar makabarta kace tunda la'anta ta zo wannan yake nuna haramcin ziyartar mace makabarta to ta ɗaya bangaren kuma an samu wasu malamai da suke ga halarcin ziyartar mace makabarta kamar shi Muhammad Nasiruddin al-Albani cikin littafin sa ahkamul jana'iz ko jana'iz wa bid'uha ya tattauna kan wannan mas'alar kusan peji biyu yayi magana akai yana nuna halarcin ziyartar mace ga makabarta to an tambaye shi cewar me zaka ce game da wannan hadisi da mafiya yawan malamai suka kafa hujja da shi kan haramcin ziyartar makabarta ga mace la'ana Allahu zawaratil qubur yace wannan a farkon musulunci dan annabi ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah farkon musulunci annabi ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur na hana ku ziyartar makabarta wannan a farkon musulunci daga baya annabi ya ce fazuruha to ku ziyarci makabarta fa innaha tudhakkirukum al-akhirah saboda ziyartar makabarta na tunatar da ku lahira idan ka zo makabarta waɗanda suke kwance a cikin makabarta wani ma akwai wanda ka sani wani ma akwai wanda yake makusancin ka amma fa yanzu gashi nan ya wayi gari cikin ƙasa yanda yake cikin ƙasan nan kai ma haka komin daren dadewa zaka zo ka shige ta sannan komin daren dadewa dole za ku tashi ku tsaya gaban Ubangiji to wannan yana tunatar da kai lahira ziyartar makabarta sai annabi ya ce to yanzu na muku umurni da dai na hana ku ziyartar makabarta to amma yanzu na muku umurni ku ziyarci makabarta mecece hikimar ziyartar makabarta fa inna tudhakkirukum al-akhirah saboda ziyartar makabarta na tunatar da ku tashin alkiyama to sai tafi kan cewar wannan dalili ne da yake nuna cewar ya halatta mace ta ziyarci makabarta amma malaman can sai basu bashi sai suka ce to ana annabi ai yana magana ne da maza da yace na haitu kuma wannan lamirin na maza ne babu mace ciki an ziyaratil quburi na hana ku ziyartar makabarta fa zuru ha ku ziyarce ta wannan lamirin maza ne lamirin mata inda mata annabi yake nufi zai ce kuntu na haitu kunna wannan shine lamirin mata an ziyaratil quburi dangane da ziyartar makabarta fazurna maza za a ce fazuru mata kuma a ce fazurna nunun ta mata to annabi da yayi amfani da wawun wannan ya nuna da maza yake magana banda mata haka malaman saukiya suka maida martaniwa Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai bai daddara ba shi ma sai sake mayar musu da yace to ai in kun koma cikin nasoshi da suka yi umurni a sai da sallah ba a kebe umurnin mata daban-daban da maza Allah ya zo cewa yake aqimu salata kuma nan umurni ne wa maza an yi umurni wa maza kenan yanzu mata ba za su sai da sallah ba kun gane bayani yanzu da Allah ya ce aqimu salata shikenan a ce wannan umurni ne na maza banda mata suka ce hadda mata ya ce to nan ma hadda mata da annabi ya ce kuntuna haitukum an ziyaratil kuburi fazuruha sannan kuma sai sake kawo wani dalili cewar wata rana annabi yana ɗakin Aisha sai ta ji ya tashi sidak sidak ashe idan ta biyu sai sa takalminsa tunda matansa ba ɗaya bane ka san shi dan zai kai ya kawo a zuciyarta a zuciyarta ta ce annabi kuma a tsohon daren nan ina zai je sai fita ita ma ita tashi sai ta bi bayansa ta ga ina annabi zai je sai ta ga annabi ya fita daga gidansa sai ta bi bayansa annabi sai ya shiga makabartar baki sai ta bi bayansa ita ma sai ta shiga yaje ya tsaya yayi addu'a cikin dare ya juyo yana dawowa da yake bakin sutura ta saka sai ta yi gudu ta dawo ta riga shi dawowa ai ta kwanta a gurin da take kwance annabi da ya dawo sai ya ji hakinta da numfashinta ba normal ba sai ya ce Aisha ki gaya mun ina kika je ta ce ni tunda ka fita ina nan a ki gaya mun gaskiya in ba ki gaya mun ba wanda ya san gaibu zai gaya mun sai ta ce kai da ya rasulullah da ka fita sai na tashi na bi bayanka na ga ina zaka je ya ce kin yi tsammani zan je gurin wata cikin mata na ne ta ce a'a ni dai in ga ina zaka je sai na ga ka shiga makabarta sai na bi bayanka lokacin da ka kammala abin da kake ka juyo zaka da ne gudu na riga ka na dawo anan sai Albani ya ce ai ta bayyana manzon Allah ta shiga makabarta da kuskure ne annabi zai ce mata ba sa zuwa makabarta yanda kika yi kuskure ne annabi sai zai gaya mata haka ba sai aka yi raha kawai aka bar magana to yaya waɗannan dalilai da suka fito now ya bukatun dalili now ya je sa ai to waɗansu sun ce zai iya yiwa a lokacin ita ta yi bisa jahilci kwarai hadisin wata mata da annabi ya same ta jikin kabari ya ce ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki hakuri sai ta ce ilaika anni innaka lam tusabbi musibati ka fita a idona saboda musibar da ta same ni kai ba ta same ka ba je kai sha'aninka ba ruwanka da ni da ya wuce sai aka ce mata manzon Allah ne fa kika yi wa wannan magana ta ce na shiga uku yau manzon Allah ne wa wannan magana yau na shiga uku na lalace jikinta yana bari ta bishi har gida ta je ta same shi ya rasulullah ban san kai manzon Allah bane shi yasa na muka wannan magana annabi ya ce ina kin makara as-sabr inda sadmatil ula a lokacin da musiba ta buge ka a karan farko anan ake hakuri suka ce zai yi wa jahila ce bata san cewa bai halatta mace ta je makabarta ba tambaya ta gaba shin shan giya kadan koda kadan ne za iya hanawa ko har zai iya zama haramun shan giya koda kadan ne haram ne ko halal annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da imam muslim ya fidda shi yace ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram da abin da mai yawan sa zai bugar to kadan din sa ma haram amma ni tambayar ku ta wannan sura ce kaman ba ta wannan sura bace a takaice dai giya ko mai yawa ce ko kadan ce haramun da ya shanta na'am amma kamar tambayar ba ta na'am na'am na gani yauwa dan ni ma naji tambayar to amma na kasa halatto actual yadda akai tambayar ko da bata bugar da shi ba haramun shi sawa'un ya sha ta bugar da shi ko bata bugar da shi ba shanta haramun ce an haramta shanta saboda ayi cewa ta yi fajita nibuhu kunisance shi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan. Allah sai ce me fajitalibu, ku nisance shi kar ma ku kusance shi. To kaga sawa'un ta bugar ko bata bugar ba, inda mutun ya shata ya aikata haramun haddi ya hau kansa. Wallahu a'lam. Tambaya ta gaba, sallar kusufi shin karatun ta bayyana shi ake ko a boye ake? Karatun ta a bayyana ake, karatun sallar kusufi a bayyana ake. Wallahu ta'ala a'lam. Abu na can sake fatiha. Wa alaikum assalam. Okay, now. Okay, akwai wanda ba a rubuta ba. Now. Hey. Now. Tambayar da ita ma an yi ta satin can, lokaci bai ba mu dama mun amsa ta ba, ba a samu an rubuta ta ba. Shin mutum lokacin da aka kira sallar magariba a wani masallaci daban, alhali shi kuma yana wani masallaci daban, shin ya halatta masa masallacin da yake wanda ba a kira sallar ba ya tashi ya nafila? Dube da cewa wani masallaci daban wanda ba a nan yake ba sun kira sallah. To idan mun yi dube zuwa ga dalilin da ya halatta yin sallah ta nafila gabanin sallar magariba, zai zama ya halatta masa. Matukar rana ta fadi ko da ma ba inda aka kira sallah, ya halatta masa yayi nafila wannan lokacin. Dama abin da aka hana shine mutum kar yayi nafila bayan la'asar har sai rana ta fadi. Duk da akwai maganganu na malamai, amma hadisi wanda yazo nassi na annabi, ba a salla bayan sallar la'asar sai rana ta fadi. To yanzu in rana ta fadi an baka dama kai nafila ko da an kira sallah ko ba a kira ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghribi in shi'tu, ku salla gabanin magariba in kun ga dama. Kaga ba shi da alaka da kiran sallah ko kuma rashin kiran sallah. Kenan yanzu in mutun ya samu garantin cewa rana ta fadi, zai iya yin nafila sa koda ba a kira sallah ba. Ko kuma ya ji wani masallaci daban sun kira sallah, nan sai ba shi tabbacin cewa rana ta fadi. Shi kuma masallacin da yake ba a kira sallah ba, to ba laifi zai iya tashi yayi nafilar sa koda masallacin da yake sallah ba a kira sallah ba. Dubo da wancan hadisi na manzo Allah da yace sallu qabla al-maghribi, ku salla gabanin magariba. To kar mutane su dauka sallar fa wajiba ce. Annabi sai ya ce liman sha'a, ga wanda ya ga dama. In ka ga dama gabanin ai magariba sai kai sallarka raka'a biyu, a raka'a hudu. Shi kuma wanda kake fadi shi ma yana cin gashin kansa, shine baina adhanaini salatu, tsakanin kiran sallah biyu akwai sallah. Wanne ne kiran sallah biyu? Da kiran sallah da ikama. Ana so a dan samu intabal ta yadda an kira sallah gabanin ai ikama a shiga an samu ko raka'a biyu ai, kai kenan ko ne yana cin gashin kansa. Akwai nafilar da za a iya yi gabanin a kira sallar magariba matukar an tabbaci cewar rana ta fadi, ko kuma ka ji kiran sallar wani masallaci kai naka bai kira ba ka samu garanti cewa rana ta fadi, zaka iya nafilar ka. Sannan bayan an kira sallah a masallacin ka gabanin a shiga nan ma zaka iya nafilar ka, kenan nafilan fiska biyu ce. Fiska ta farko faduwar rana ko da ba a kira sallah ba mutum zai iya nafilar sa. Fiska ta biyu bayan an kira sallah, tsakanin kiran sallah da ikama, nan ma mutum zai iya nafilar sa. Shi yasa wasu malamai suke ga yana da kyau in an kira sallah a dan bada dan tazara komin karancin sa, wannan shine karantarwar sunna ba daga kiran sallah nan da nan sai ka ji an yi ikama ba wasu masallatai suna haka musamman in lokacin da suka sa na kiran sallah an makara sai zaman to ba a kira sallah ba sai da lokacin shiga ya zo yanzu misali a kaddara cewa ana shiga sallah azhar karfe 1:20 a masallacin nan ana kiran sallah karfe 1:10 kaga an bada tazaran 10 tsakanin kira da shiga shiga kuma an zo za a yi ikama to sai aka samu akasi sai ba a kira sallah ba har zuwa lokacin da lokacin shiga ya zo sannan aka zo aka kira sallah to son samu a dan bada koda dan 2-3 gabanin a shiga din dan a raya sunnan nan ta manzon Allah kar ya zama daga aina kira hu kawai sai a yi ikama a shiga inda annabi ya ce baina azanaini salatin tsakanin kiran sallah biyu akwai sallah ma'ana tsakanin kiran sallah da ikama ana so a raba su da sallan nafila ba daga kira a yi ikama a shiga ba wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam sai a yi ikama gaskiya to da haka mata a gyara wannan al'abari an kira a dan bada gap ko minti biyu ne a dai raye wannan sunna ta manzon Allah ba daga kira wur kawai ana ajiye baki daga kira a hau ikama a shiga sallah ba sai zama an yi watsi da wancan sunnar da annabi ya ce baina adhanaini salatin in an makara ba a kira sallar da wuri ba to akalla a bada ko minti biyu inda ba shi da ba su da yawa dan a raye wancan sunnar na'am shi ma dai maganganu ne guda biyu na malamai wasu suka ce bai halatta a wuce raka'a 11 ba wasu kuma suka ce mutum yayi gwargwadon nishadinsa da karfinsa da ikonsa wanda suka ce bai halatta a wuce 11 ba sun duba sun ga tunda annabi yake sallar dare bai taba wuce 11 ba wanda kuma suka ce mutum zai iya wuce 11 sun ga sahabbansa sun wuce 11 suka ce ba da kuma za a yi su saba masa kenan sahabban annabi sun fahimta daga aikin annabi cewar shi bai wuce 11 ba amma bai hana a wuce ba kenan ba da za a ce sahabban annabi sun yi bid'a musamman aikin da Umar yayi a zamanin sa ne ake raka'a 20 a dare annabi kuma ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin kenan zance mafi rinjaye mutun zai iya wuce 11 tunda Umar ya wuce 11 a zamanin sa kuma Umar abin da yazo da shi annabi ya ce ayi ruku da shi kaga kenan ba da za a kira aikin Umar bid'a wallahu a'lam na'am alazi na'am na'am okay sallar kusufi to alaji insha Allah wa alaikum assalam amma za mu sha tilawa alaji na'am haka ba ta bayi ba na gaji mun zo sai mu takaita karatun amma mu ce dai ba haka ake karatun ba mu saboda yanayi na lokaci ko to alaji insha Allah na'am a watan rajab
to amma ni malam gaskiya kana gani sunan malama dan dai dai maulana waye da ga san ta to shin ke sunan malama amma dan dai ya ta na kuma abu ne da ta ka kan kai shi cikin bare ta ba shi ka ga ma sai ka ce Allah bai yi ma ba wanda abu da kai na wannan shekara sannan kuma ana so ka karanta buwar kafadu a wannan wannan ya samu kai a ran shi ya samu mai karar rawa ne kai dai ka fadi mu sai ke na me shi ga kuma nan
to shi watan Rajab yana cikin watanni masu alfarma da Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda sai ce minha arba'atun dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Kaga ayi Qur'ani ta nuna mana kimar wannan wata. Allah ya ce inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahr. Adadin watanni na shekara a gurin Allah madaukakin sarki guda 12. Minha daga cikin watanni 12 nan arba'atun hurum akwai watanni guda hudu masu hurumi masu daraja masu girma masu kima gurin Ubangiji. Allah ya ce fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wadanni watanni guda hudu saboda girman su gun Ubangiji kar ku zalunci kawunan. Menene zaluntan kai? Malamai suka ce aikin sako ma zaluntan kai. Saboda haka kar ku yi sako a ciki. Kenan a watanni guda hudun nan mutun yayi taka tsantsan aikata aikin sa. Wannan ba shi ke baka damar kenan sauran watanni da ba hudun ba kai sako. Duka kowane wata yin sako abun kyama ne gun Allah, amma girman sakon zai fi a cikin waɗannan watanni guda hudu. Yine fala tadhlimu fihinna anfusakum. To Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya bayyana mana waɗannan watanni guda hudu. Hadisin da Bukhari ya fitta shi cikin sahihinsa. Yace as-sanatu 12 shahara. Shekara da ka gani watanni 12 ne. Annabi yace mina arba'atun hurum irin lafazin aya. A ciki akwai watanni guda hudu masu alfarma. Yace Shawwal wa Dhulqa'ada wa Dhulhijja. A'a, yace Dhulqa'ada wa Dhulhijja wal Muharram thalathun mutataliyatun. Guda uku a jere suke. Waɗanne ne guda uku da suke jere? Sai ce Dhulqa'ada wa Dhulhijja wal Muharram. Watan Dhulqa'ada da watan Dhulhijja da watan Muharram, wannan watanni ne wanda suke jere. Sai Annabi ya ce wa Rajab Mudhar, da watan Rajab wanda ake danganta zuwa ga kabilar Mudhar. Kabilar Mudhar kuma ita a cikin watanni 12 ba watan da take girmamawa kaman Rajab. To sai ake jingina watan zuwa gare ta. Annabi ya ce wa Rajab Mudhar, na hudunsu shine Rajab Mudhar baina Jumada wa Sha'ban, wanda yake tsakanin Jumada al-Akhira da watan Sha'ban. To wannan shine abin da ya tabbata dangane da wannan wata na Rajab, cewar wata ne mai girma, wata ne mai alfarma. Ana so bawaye taka tsantsan wajen mu'amalantar wata. Amma wai a ce ga wata ibada wacce aka ayyana na karatu ko sallah ko sadaka, wannan babu dalili a kai. To saboda haka abin da ya shafi ibada kuma malamai suka ce tauqifiyya ce. In an ce tauqifiyya, ja kake ka tsaya ba za ka yi ba sai abin da ya tabbata Qur'ani ko Sunna. Kenan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa. Yanzu duk wanda ya aikata wani aiki a cikin addinin musulunci ba umurnin Annabi ciki, ya aikin banza, an mayar masa da me kayansa. Dama akwai sharuɗa guda biyu na karban aiki da bawa zai. Sharadi na farko ya zama an samu ikhlasi, aikin mu Allah yiwa. Yanzu wanda sallah ya zo yana yi, sai zama a zuciyarsa ba wai yana fatan Allah karfi sallah bane. A'a, mutane su ga a wani ma fa akwai iya sallah, akwai tsaye da sallah, akwai kiyaye sallah. To wannan kaga Allah ba zai karbi aikin nasa ba. Me yasa? Saboda an rasa ikhlasi, an rasa yin aikin dan Allah. Sai Allah bar masa kayansa. Kenan sharadi ne in za ka yi aiki ya zama wa Allah kai. Sharadi na biyu ya zamanto aikin kayi yanda Annabi ya karantar da kai. Saboda Annabi ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu. Duk wanda ya aikata wani aiki babu umurnin mu ciki an mayar masa. To sai zama in aikin wa Allah kai wa, amma kuma ba umurnin Annabi kai aikin kawai. Sai zama wannan wahalar banza kawai kai. Yana da kyau mutum ya zama in ya samu ibada to ya samu me dalilin wannan ibada. Aya Qur'ani ta yi umurni rungumi abun kai tai. Hadisin Annabi ya yi umurni rungumi kai tai. Babu aya ba hadisi. Watsar da shi wahalar banza ce. Wallahu ta'ala alam. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai, Allah maɗaukacin sarki ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan karatu da muka yi, ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, duk wani wanda yake da bukata a cikinmu Ubangiji ka biya masa bukatarsa. Duk wani wanda yake da damuwa a cikinmu Ubangiji ka yaye masa damuwarsa. Duk wani wanda ke fama da jinya Ubangiji ka bashi lafiya, ka sanya wannan jinya tasa ta zamanto kafara gare shi. Abubuwan da suka fi karfinmu Ubangiji ka iyan mana. Ubangiji ka zaunar da mu lafiya cikin wannan kasa tamu.
duk wani barazana na rashin zaman lafiya Ubangiji ka mana tun maganin sa, duk wani barazana na firgici Ubangiji ka shiga tsakanin mu da shi, Ubangiji ka zaunar da mu cikin wannan kasa lafiya, ka ba mu walwala a cikin wannan kasa yanda rayuwa take ta'azzara take kunci, Ubangiji ka sassauta ta, Ubangiji ka kawo mana taimako da agaji cikin rayuwa da muke a wannan kasa ta mu, ka agaza mana, ka shiryar da shugabannin mu, ka dora su kan tafarki wanda yake na dadai, ka sanya tausayin talakawan su cikin zukatunsu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.